Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari. Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma zamu yi magana ne akan tasirin zanga-zangar lumana. Ko ya jama'a ke kallon wannan matakin?
A fito ayi zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya, ana yi wannan magana cewa ga abin da muke so, ga abin da ba mu so, to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurara talaka ta yi abin akai to ni wannan hanya ne mai kyau. Amma irin hanya ce ayi kone-kone, a ji a kona police station, a kona kaza, a motocin yan sanda, kona ba abani ne daidai wannan.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakilin sashen Hausa Ayola ya samu tattaunawa da matasa akan wannan batu na zanga-zanga a cikin lumana. Sannan daga Kaduna, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan yadda suke kallon wannan lamari na zanga-zangar ta #endsars da aka yi ta yi a baya-bayan nan.
Muna kuma tafa da rahoton da aka hado mana daga Abuja, duk dai akan wannan batu na zanga-zangar ensas. Jama'a, sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton Hassan Mai na kaina da ya aiko mana daga Abuja.
Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriyar ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaƙi da fashi da makami, wato Federal SAS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran zuratun 'yan sanda na musamman masu yaƙi da 'yan ƙungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa ko kuma binciken motoci akan hanyoyi. Sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana, wanda kuma hakan ya sabawa dokoki da ka'idojin aikin ɗan sanda. Sofeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya fito ƙarara ya nuna ɓacin ransa bisa yadda 'yan sandan ke keta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu, inda ya ja musu birki ya ce daga yanzu abin ya isa haka, dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane. Masana tsaro dai irinsu Dr. Yahuza Ahmed Getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda.
Abu na farko, a tabbatar da cewa an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinƙa yin shi ba tare da nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafaffu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a aiki. Abu na biyu, a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu laifi, a tabbatar da cewa kowane ne kuma matsayin shi, to an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewa wane ya aikata laifi kaza ga abin da aka yi. Sannan abu na uku, gwamnatin Najeriya ta sake lalle, ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro. Sai daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shine yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda. A cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi. 'Yan sandan Najeriya ba su da makamai. 'Yan sandan Najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu.
Allah na magani talakawa mana magani kaga dan tilar makula da su
yanzu kuma bari mu leka jahar Kaduna inda wakiliyar Sasha Hausa Binta Ibrahim ta tuntubi jama'a domin jin ra'ayinsu akan zanga-zangar lumana musamman ma na ƴan SARS.
Sunana Muhammad Murtala, muna ganin mu a matsayin mu na al'umma da kuma shugabannin matasa lokaci ne yayi da ya kamata a duba yanda tsarin tafiyar da harkan wannan runduna na ƴan sanda na SARS suke tafiyar da ayyukansu. So da gaske akwai matsaloli masu dimbin yawa wanda aka samar da wannan runduna don su magance wato batun fashi da makami da kuma sauran ayyuka na bata gari. To har yanzu waɗannan matsalolin na dade ci gaba. So muna ganin abin da ya kamata shine a samu a duba a gyara yanda ake tafiyar da abubuwan ne, amma idan ka ci gaba ɗaya ka dakatar da aikin ko kuma ka lalata shi, so zai iya haifar da wani matsalan da ba shi bane ba. Kuma mutane suna tambaya me yasa a arewa ake fuskantar mutane suke kira a gyara ne, kudu kuma suna cewa a gaba ɗaya ma abun ba ta da amfani. To wannan yana samu ya samu asali ne saboda yanda tsarin al'umma yake. Kamar nan arewa zaki ga mutane ne masu biyayya masu bin doka, harka na fashi da makami bai zama bai kaka gida ba, amma kudu kuwa ta zama kamar ruwan dare da kuma san ayi kuɗi cikin lokaci kankani. Sai zaki ga matasa a wurin sun shiga wannan harka na yahu-yahu da sauransu, wanda kuma su ne waɗanda wannan satsin suka fita kurawa. Saboda haka wasu ma suka ce asalin zanga-zangan ma waɗanda ne suka fitar da kuɗi suka samar don a samu a ɓata lamarin don su ci gaba da cin karansu ba babbaka.
So
ra'ayinka shine? So ra'ayina shine a gyara tsarin ne, amma ba a rusa shi ba. Zan rusa zai iya haifar da wani matsala na daban.
Sunana Mikael Abubakar. Ni dai a ra'ayina tsakanin ga Allah soki SARS da aka yi nan daidai ne. Saboda bai kamata a ce SARS ba aikin da aka sa su dinga yi ba, ba sa yi ba. Kullum su ne yannan su hurumin da ba nasu ba, suna shiga hurumin da ba nasu ba. Har matan aure suna dukansu. Abubuwa ne jiwa wanda zai bata da amfani. Ke sa kaga inda shi shugaba Buhari mai hangen nika ne, ke sa kaga ya soke su.
Sunana Abdurrashid Aliyu Muhammad. Ni gaskiyar a ra'ayina ban ji daɗin soke su da aka yi ba. Saboda duk lokacin da za a ce gashi mutum yana na abu dole za a duba amfanar wanda aka si, wanne ya fi yawa. Abin da suke na amfanar da al'umma shi ne ya fi yawa koko zaluncin nasu ne fi yawa. To ni a nawa mahangam abin da suke na amfanar da jama'a ya fi abin nan ɗin siya. Kuma dama ko hisabi za a mutum akan duba in aiki alkarin shi ya fi yarin jayi na sharrin to ya tsira ko a wajen Ubangiji. Saboda haka ni ban ga dalilin zai sa a ce an soke su ba. In ma wani gyara ne sai a kira su a tunatar da su kaza da aiki suna wuce iyaka.
Sunana Bello Abdulrahman. Maganar soke SARS gaskiya bai yi tsari ba. Ya kamata a ce ana tunatar da su akan aikinsu. Ga abin da ya kamata su yi, ga abin da bai kamata su yi ba, amma aikinsu yana kyau saboda ƴan yahu-yahu ɗin nan sun yi yawa, suna abubuwa iri-iri kuma muna gani, kuma suna dealing da su da kyau. Katsina, Maiduguri, Zamfara duk suna aiki ana gani kuma ana jin daɗin aikinsu fiye da soja. Soja yana aiki ba bai yi ba, amma ana jin daɗin aikin SARS fiye da soja. Amma ya kamata a rika tunatar da su ne su daina shiga wani hurumi wanda ba nasu ba. Kamar a ce an kama rigiman fili a kai SARS, an kama rigiman gida a kai SARS, gona a kai SARS, wannan duk ba hurumin su bane. Saboda an kira su anti-robbery squad, ya kamata a ce akan abin da aka kira su akan shi kawai suke aiki.
Sunana Salat Abubakar Usman. Eh, ra'ayina a game da wannan zanga-zanga da aka yi na maganar soke SARS ina ɗan Najeriya, soke SARS da aka yi a guri na gaskiya bai daidai ba. Saboda hujja na shine in suna kuskure a wani wuri, masana alkari a wani wuri, dalilina shine misali yanzu in a ce sun yi wani daga cikin bangare a ce da sashi yayi laifi ai gwamnati tana nan tana sa ido akai tana iya a kawo su a hukunta su amma magana a ce a soke su nan ni gaskiya a matsayin na Najeriya a matsayin ra'ayi na ni gaskiya bai min daidai ba kuma sannan in har akwai hanyoyin da zamu dinga bi har gwamnati saurari talakan Najeriya wannan hanyin yayi daidai a fito ai zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi dau kwalaye Allah mu gano cewa ga abin da muke so ga abin da ba so to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurari talaka ta yi abin akai su ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya a ce ai kone-kone a ji a kona police station a kona kaza a motocin yan sanda kona abu wannan ba abu bane mai daidai wannan abin da aka yi na shirkiwa din da aka yi kwata-kwata din nan gaskiya ni ban ji daɗin shi amma ina jira ba a ra'ayina kamata yayi a ci an zauna gwamnati ta zauna ta yi dubi su waye wani bangare ne sasin suka yi laifi sai a ji a hukunta su ko kuma a tsaya a yi garan bawul ga wannan bangare na sasin amma a ra'ayi na gaskiya ni ban yi ban ji daidai ba gaskiya sannan su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba ku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya tafiya da ku wannan mota ce ka ta in ba hanya za ka yi
masu sauraro yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdulaziz inda ya gayyato mana matasa waɗanda a baya sun jagoranci shirya zanga-zangar lumana a jihar Adamawa domin jin yadda suke kallon tasirin irin wannan zanga-zangar.
Sun zama farauta suna zama kwarai da gaske idan ka ga a dauki wani abun goro a basu siyasa zaka ga akwai wata kalma da take da tasiri a Najeriya wanda duk wani wanda yake Najeriya ya san abin da yake da security board in ka tambaye shi ko menene security board bai sani ba amma kalmar yana da tasiri sosai kowa ya san harkan kudi ne a wuri to za a ce maka akwai security board akwai waye-waye to a dauki wayannan kudaden ana ba ma jami'an tsaro su kuma suna yin abin da ba daidai ba duk da akwai kalilan da wata kila wanda ba za su yi wannan din ba amma dai mafi yawa yawancin jami'an tsaro
sun amma tafa teku ko ka taba fasadar nasa a baya kakan jagoranci irin wannan lokaci idan wani bukatun haka ya taso ko ka fuskanci wannan tijiya wallahi daga bangaren su mahukuntan jiha ko kana mahukuma ko kasa ko kuma jami'an tsaro
kore da gaske mun sha wannan wato ka san yawanci wanda mutanen da suke su yi zanga-zanga musamman ma wanda suke su soma abu ba su sanya ake abun ba ka san a dokan kasa ba dokan da tace ka je ka rubuta ma dan sanda za ka yi zanga-zanga dan sanda baya da hurumi ka nemi izini a wajen shi ka yi zanga-zanga zanga-zanga za ka fito ne ka fito ka
amma za ka nemi kariya kuma
in kana in bukatar haka ya taso shi ma in bukatar haka ne ya taso in ka sa da dan sanda shi ne ka ce masa to ina so in zanga-zanga ka fita ka kare ni ne ba wai ka bani izini in yi ba to mutanen da ba su san wannan ba kullum sai ka je ana rubuta ma police muna so mu yi zanga-zanga police kuma sai suka yarda muna da wannan hurumi ne suka shiga rigan kawai suka zanna sai su ce maka ba za ka yi ba don kaza don kaza don kaza don kaza wanda ma kai da ka je wajen su din kai ne ma ka ba su wannan power din kuma wannan karfi wannan iko din ba su da shi to a lokacin da ka rubuta musu za ka ga za su ce maka ba za ka yi ba doki motocin su je su aje a wurin su hana ka mun ga ganin wannan ni ma ya faru da ni amma akwai abinda muke yi mu in za mu yi zanga-zanga musamman da jiya da ma ba ma sanar da police ba ma gaya musu ba ma kuma magana a yanar gizo zamu yi zanga-zanga ba ma magana a radio zamu faɗa inda zamu haɗu mu a wurin kawai kaga a lokacin da kuma ba za mu zo a gaba ɗayan mu ba kowa zai taso wannan ya hawa ca ba wannan ya wannan wannan ya zo da kafa mu haɗu a wurin kaman zanga-zangar da muka yi
a duk wasu samashi su kenan
haka muke yi a lokacin da muka je akwai zanga-zangar da muka yi a fadan House of Assembly na Adama da muka je ba wanda ya sanya aka yi kawai suka gan mu a mun taru to a lokacin mun zo mun kare zanga-zangar ma kamin police za mu su isa na tabbata ba su da mai sun je neman mai sun je kaza 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 kamin su gama su zo mu riga mun wasa mun yi zanga-zanga mun kare to irin wannan mun sha fiskar
amma akan hakan ake cigaba kuma aka tada akwai majalisa da suke ba tamkai ba da kariya da
haka ya kamata ko a dokar kasar Najeriya ka san a lokacin da muka gaza sai kullum muna kallon kasashen waje sai mu ce a kasan waje ai kaza ne wanda kuma dokar kasan waje din constitution wannan kundin mulkin su sare mulki da namu din ɗaya ne to ba wani bambanci amma domin gazawan shugabancinmu da kuma rashin karatu ko kuma rashin ilimi na mabiya ba su san ma menene ince su ba yanzu in wani ya ji ba a zanga zanga sai ba a rubuta ma police zanga zanga sai ita mamaki ya ji to wannan yana sai batar da mu ba domin rashin karatu
akwai to ai alugan da gare ka so ta dakata da idan ma matasa an fito kamar yadda shi Mustafa ya fada kan cewa kace da wasu ka iya fakewa da wannan su ingiza wasu walau su yi domin gomba ko kuma akasi yanzu ya faru misali wannan zanga zanga da aka yi kwanan da kace da akwai wanda su kuma suka fito suka ce sai dai a bar rastas akwai kuma wanda wani cewa su matasan ne ba su san a yadda ake yi ba ko kuma a su matasan yanzu sun zama tamkar karnukan farauta wato da su ake amfani kowane bangarorin
sai dan ka duba za a iya cewa yanzu Najeriya komai ya dawo da siyasa a ciki an kauce tsarin siyasan yanda ya kamata a yi shi sai ana dawo da dukkanin wasu abubuwa da ka sani sai an sa siyasa a ciki wataƙila zai iya yiwuwa mun ji cewa za a yi zama tsakanin SAS ko kuwa shugaban nan ɗan sanda ta Najeriya gaba ɗaya zai dakatar da SAS to idan mu SAS din akwai masu ƙarfi a cikin mu za mu iya samu wasu matasa ɗan kalilan mu ce to su fa waɗannan bangaren su nuna rashin yardan su akan wannan abu su nuna muhimmancin akwai SAS na da muhimmanci da sauransu an sani babu wani department ko kuma wani bangare da za a kirkiro na jami'an tsaro da za a ce bai da muhimmanci amma idan ka duba muhimmancin sa din an kauce akan abin da ake yi da ai akwai shugabanni sarakunan gargajiya ma sun ce maimakon a rusa din goma a gyara to gyaran ne ba zai yi ba na farko in ka gyara zaka ga abin da mutane suka saba abin da suka saba aikatawa din da ake zargin su din shine za su sake dawowa suna aikata ku kaga babu amfani cewa an gyara din ko shi kanshi
to misali kenan kai da kan cewa wasu ka iya amfani da ungiyoyin matasa
suna yi
ina nufin a bangaren misali wani suna goyon baya wasu kuma su haka
wasu suna yi domin me idan ka duba ai abun a fili yake kowa martaba sa yake karewa kamar yadda muka riga muka faɗa yau idan za a taba ni idan ina da matasan da suke karkashi na ko na san su zan iya cewa da Allah ku ga wannan abun goro ku yadda za ku yi dai kada a taba ni ko kuma za a taba wani na mun san manyan Najeriya da yawa wasu ana zargin su suna yin wannan
to sab zan dawo gare ka wani kuda yake amfani da shi ne idan muka duba kamar kafashin wani da aka ci gaba kafafen sada zumunta social media su ma sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai kuma zaburar da su matasa na neman yancin kansu ya kake ganin misali a kasashen na irin Najeriya
to wato kafafen sada zumunta ina ga za su yi taka rawa a gaba a kasan nan sosai ko zabi mai zuwan nan ina gani kafafen sada zumunta za su yi taka rawa sosai da kuma wayar da mutane kai kaga kaman abin da yake faruwa da maganar SAS din nan yanzu duk Najeriya duk shugabanni dalilin wannan kafafen sada zumunta ne suka san wannan abin da yake faruwa in ka lura da abin da yake faruwa nan jihar Adamawa kaman kwanakin nan ana so ayi zanga zanga maganar hanyar
gola
an dade an yi shiru amma dalilin kafafen sada zumunta da har minista ya fito ya yi kawai ake yi to kaga wannan abun zai canja akalar shugabancin kasar nan zai kawo kuma duk abin da shugabanni suke yi za su zama dole ne su an sama mutane abubuwan da suke bukata dole kuma su ga mutane bayani akan abubuwan da suke faruwa in sun yi kuma in ba su yi ba kuma mutane za su hau wannan kafafen sada zumunta za a yi zanga-zanga za a yi ta rubuce-rubuce da sauransu kuma dole zai dame su su shugabanni don ba barin su za a yi su yi ta abubuwan da ake kaman
da ba. Da yake tunanin kan cewa kuma su mahukunta kaya dauka idan ka duba in ka kwatanta da wasu kasashen da suke suka ci gaba musamman ta kafafen yaya labarin ba ka ganin kan cewa zai zo musu barazana ganin kan cewa wajen su tunanin kan cewa kamar abin da ya fara wasu kasashe tun da haka aka soma.
Kwarai da gaske wato dole ne shugabanni su sa hankali akan wannan amma kuma abu ɗaya ne zai sa su tsira akan abin da kada abin da ya faru su kasashe ya faru nan shine su yi gaskiya su yi adalci su gera shugabancin su domin yadda ake kallo abin da yake wato feature na kasar nan makoman kasar nan dole ne zai koma hannun matasa ko da ba su za su dare kan karagar mulkin ba dole wanda suke so ne zai dare to in har an ce ana so a tsira da wannan ayi gaskiya ayi adalci a kudanta shugabanci akan inda muka je muka dauko demokradiya din kaman koyaushe shugabanni mu suna maganan America suna maganan wato kasashen turai to sai su dauko adalci irin nasu su yi in ba su yi ba gaskiya da ya san musul da zama gido ba na kasa
sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu
daliban da gare ka a matsayinka na dan jarida kuma wanda kai din lamarin da ya shafi ma kafofin sada zumunta wani rawa kake gani suke takawa wajen zaburar da su matasa wajen neman yanci kamar da muke gani yanzu misali a shi professor ya bada misali da abin da ya faru kwanan ta a jihar ku a jihar Adama wajen neman an gyara hanya da matasa hashtag na batun fish a Numan Gombe Road ko Yola Gombe Road wanda ya kawo sauyi da sansu kana gani wani rawa kuma nan gaba ake tunanin kanta zai taka wajen zaburar da matasa
ai kafafan sada zumunta za su taka muhimmiyar rawa kasancewar yanzu idan ka duba za a iya cewa a zamanance mutane basu da wata abinda suka mai da shi alaka ko abokiyar su kaman kafafan sada zumunta domin anan ne zaka ga gaskiya anan ne zaka ga ƙarya anan zaka ga abun burgiya anan zaka ga abun ban haushi saboda bibiyar kafafan sada zumunta yakan sa mutum a kode yaushe dinga sanin halin da duniya take ciki ina ganin rawan da za su taka zai fi rawan da kafafan yada labarai suke takawa ko kuma suka taka saboda watakila wasu kafafan yada labarai kafin a ce sun sanar da abu suna da dokoki da ya kamata su bi to amma kaga shi wannan da yake babu wasu dokoki tukunna yaro mace namiji babba kowa zai iya rubuta abin da ya gane wa idanunsa wani ma bai gane wa idanunsa ba ya dai rage ma wanda ya karanta ya tantance gaskiya ne ko ƙarya amma dai atake zai yi ya sha bambam da kafafan yada labarai da sai sun bincika sai sun bi zahiri sun bi diddigi kafin su zo su sake to kaga wannan kuma akwai daukan lokaci kamar misali da kuka kawo batun shi hanyar Gombe zuwa Adamawa dinnan ai ka gani an yi ta rubuce-rubuce akai wanda hakan yasa har ya shiga kunnen shugabannin ko kuma suka gani da kansu sun tabbatar da cewa zahiri ne kuma sun yi niyyar za su dauki mataki amma matakin da za su dauka shi suka saba dauka kuma shi din ne baya aiki din
to Mustapha Tiku kamar wani barazana ko kuma kalubale ke gaban kunta a dai lokacin da matasa suka so mu fahimta muhimmancin tashi su neman haƙƙin su ga kuma rawar da ita kafafen yada labarai take taka musamman kamar da kace a makoman Najeriya a dai lokacin da kuma a dai bangaren akan zargi kan cewa su shugabannin akwai rashin gaskiya kana ga ku kalubale nake gaban su musamman ma domin a kauce wa juyin juya hali
to wato kalubale dole ne akwai kalubale a gaban su wato kauce wa juyin juya hali kamar da nace dazu shugabanni su zanna su yi adalci su kuma yin gaskiya akan abubuwan da suke yi wannan ne kawai zai iya tsira zai sa su tsira a matasa kuma abinda yake faruwa shine kada a zanna kamar yadda abokin fira yake cewa akwai labarai na gaskiya da na ƙarya duka akwai a wannan kafafen sada zumunta to a dinga tantancewa a dinga aiki da abu ne na gaskiya su ma kaga gaskiyan kada ya zama ta bangaren shugabanni ne kawai su ma mabiya su yi abinda ya kamata an san wannan gaskiya ne domin gwamnatocin kasashe masu tasowa gaskiya da zaka yi yaki da su yana da yawa domin sai kai musu ƙarya ko kai musu kage abubuwan da suke da dama wanda ba daidai bane domin sun mai da mulkin kaman mulkin mallaka ne kawai ba kaman ba demokradiya ake yi ba duk abin da shugaba ya tuna zai yi ko yayi mafarki zai ya kamata yayi zai aikata shi kuma mutane da dama ba a tambaye shi a da baka da hanyar tambayar shugaban kasa ko tambayar gwamna amma yanzu akwai hanya yanzu wani yana zaune a wani kauye a Tungo ko kuma a Madagali zai iya tambayin shugaban kasa ce masa ga abinda muka gani kai ba mu yadda ba kuma zai gani musamman in ka dauki ko Twitter kai tagin nashi zai gani to kaga an ba mu mutane dama suna iya abinda yake da interface tsakanin su da shugabannin su
kana gani wani zai tana kanta wani illa kawai ayi shi da lokaci abin zai kare misali irin wannan zanga zanga da matasa kan yi ko kuma ta yanar gizo da sunsu hakan nan wani illa kawai wannan ya wuce kenan ko kuma yanzu aka soma
ina yanzu aka soma ko kuma ba soma ba mutane za ka rawaye wani kuma duk lokacin da aka yi zanga zanga za a samu wasu sabbin mutane za su shiga kuma a kowane lokacin da aka yi mutane da dama dama ba su san ma ana zanga wani yana kauye bai san ma yana zanga zanga ba a kowani wanda tunda aka halice shi bai taba yin zanga zanga ba wani ya fara yanan gizo ya yi zanga zanga yanan gizo to a lokacin da za a je a taro kuma taruwan ba wai sai an bata kuri dewa kamar da ana sanarwa ana mai a yanan gizo za a sanar kuma ga inda za a hadu ga lokacin da za a hadu police da suke gani za su hana mutane sai ni suna bani mamaki domin duk wani dan sanda da ka same shi akan hanya talaka ne dan talaka duk wani dan sanda ban cire kowa ba ko daya in akwai shi ya fito ya gaya min shi ba dan talaka ba ko shi ba talaka ba dan sanda akan hanya to ku ne talakawa ƴaƴan talakawa sai kuna faɗa da talakawa ƴaƴan talakawa akan wasu kaga wannan ba ku kyauta ma kanku ba in har za ku yi ku dai ku bi doka ga abinda doka ta tana da ku yi wanda talakawan sun san wannan doka ne ta baka ku yi shugabannin sun san doka ne ta baka ku yi amma a lokacin da kuka bar wannan dokan kuna biye ma wasu manya wasu masu kudi ku yi fada da talakawa ƴan uwanku akan abinda suke neman nan kuma ku ma zai taimake ku yanzu misali talakawa suna zanga zanga kan hanyar Gombe Yola kai dan sanda baka bin hanyar kana bin hanyar in an yi baraka bi ba don fararen hula ne suka yi zanga zanga aka gera to ya kamata in sanda su yi tunani abinda fararen hula suke fa yakin nan har da su zai amfane
su wato ina kan cika musu kana kan cewa su masu yi za su yi akan abin da ya dace abin da ya shafi al'umma ba wai su fake da rawar wani ba su taka rawar wani ba
kuma abinda muke gani yanzu kamar yanzu abinda muke gani na SARS din nan in zaka ga akan rubuce-rubucen da ake ta yi ya sha karantawa a ce suna kama yan yahu yahu mai ruwansu da yan yahu yahu wai su wannan ba aikin su bane to kaga yahu yahu kan aikin su ne yahu yahu din abin ne da aka yi ba daidai ba sai aka bi ba daidai ba don a samu daidai abin da yake faruwa
wato a duk irin wannan ya kamata ana tsaftacewa a duba abin da yake da muhimmanci da sauransu
yawa
da me kawo ci gaba
tsaftacewa ne talakawa kamata su gane in ka ce wai a cire sasu gaba daya kan hanya ni bana goyon bayan wannan baka isa ka yi bacci a gidanka wai kamata su fahimci wannan su kuma ya hukumomi ya kamata su gane cewa mutane sa suna wuce maka dinar ni dinnan sa sun kama ni ya kai su kuma duka ba laifi wallahi
to wai wata yasa da kuma Mal Aliyu a ƙarshe da yake da dan cinye lokacin aka diba mana kamar kana gani shi yace dole ne idan su masu su matasa idan su gudu san yi da su kai wani shawara aka bada bangarorin duka
to ni shawaran da zan bayar a bangarorin gwamnati da ma matasan din duka kowanne ya karatun ta ne su matashi ya san haƙƙin da gwamnati take da shi akan shi gwamnati ta san haƙƙin da talakawan ta take da shi a karkashin ta a baiwa kowa haƙƙin sa kuma ai gaskiya tsakani da Allah idan ana tuna cewa yau fa zan sauka kan karagal mulkin nan ko kuma ni matashi da nake tada husuma zan iya zama wa wani abu na baya na za su iya tayar mun to watakila irin haka ba zai faru ba amma idan muka bari kawai zamu kare martaban mu to gaskiya bamu da mafita domin kowaye ya tashi kawai zai kare kansa idan jifa ya wuce kansa iya harbi kowa shi babu damuwar sa
to muna godiya ka shiga shi mu dauko gangara wata idan zamu samu lokacin zamu dada kan wannan muhimmancin abatu da yake rawar da matasa kan taka yanzu wajen neman sauyi a tsakanin al'umma ta hanyar daga zanga kamar muka gani wasu da dama sun zama jarumai wasu da dama ba su daman duk lokacin da za ka kawo sauyi sai an samu kamar yadda shi Mustafa ya fada da shi Mal Aliyu ya fara yace to dole ne dukkanin bangarorin aikatan ta nazo kai da zaka da za a amfana kai wata kila ga hana ka san kan cewa wani lokacin don kai ake wannan babutuka kai kuma da zaka yi kada ka bari wani amfana kai yanzu dai muna godiya muna fata muka sake ungo su kofa za a bude mana
insha Allah
to Mal Aliyu muka sake yace ku za ku amsa mana
insha Allah
to muna godiya ta yanzu kan madadin su bakin namu da ni da na hada hancin shirin daga nan Yola Farajar Adama a tarayyar Najeriya da kuma wadanda suke Washington a can su Amina da masaran su ke cewa mu zama lafiya
kamar saurare baki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da tana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. I'm gonna get you out of my head.